sunnatihi ila yawmiddin. Bayan haka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da 23 ga watan Ramadan shekara ta 1427 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 15 ga watan goma shekara ta 2006 miladiya. Jiya, idan ba a manta ba, mun tsaya a ƙarshen aya ta 121 cikin wannan sura mai albarka, suratul Tauba. Wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum, zuwa ƙarshen aya. Yau kuma zamu tashi kan ta 122. Kafin haka akwai tambayoyi. Mai tambaya ta farko yana cewa shi tela ne, sai wani mutum ya kawo masa ɗinki na kaya, to daga baya shiru ya neme shi ya rasa, da ya bincika sai aka ce Allah ya yi masa rasuwa, kuma bai san danginsa ba, bai san garinsu ba, bai san wani nashi ba da zai miƙa wannan kaya nashi, da haka yaya zai yi da su? Amsa, za ka yi sadaka da su da nufin Ubangiji Ta'ala ya kai masa lada. Za ka yi sadaka da su ga wanda ya cancanta. Idan ka ga mabukaci da ya cancanta yake buƙatar tufafi makamanta waɗannan, kuma za su yi masa daidai, sai ka ba shi. Da izinin Ubangiji, lada zai kai gare shi. Wannan shi ne, ko ita ce hanyar da mutum zai bi domin ya barrantar da kansa daga dukkan wani haƙƙi da ya rataya a kansa wanda bai san mai shi ba. Wato sai ya sadaka da shi, bai san mai shi ba, bai kuma san danginsa ba da zai kai gare su, ballantana a ba su a matsayin gado. Mace sai mijinta ya sake ta, sannan ba ta riga ta kammala idda ba, sai kuma mijin ya rasu. Za ta ci gadonsa ko ba za ta ci gadonsa ba? Idan mace miji ya sake ta sakin da a iya yin kome, ya kamata a ja hankalin gwamnatin tarayya da hukumar 'yan sanda, saboda gaskiya duk wanda Allah ya jarrabe shi aka kai shi za a tsare shi a sel na 'yan sanda, to yana ganin takaici. Domin wani lokaci akan takuɗa maza da mata, sannan a gaban ɗan uwanka ko bawali ya kama ka ko bayan gida, haka za ka yi a gaban ɗan uwanka, babu wani tsareci, babu komai. Don haka ya kamata a ja hankalin waɗanda suke da yawan abin su kawo wani gyara. To alal hakika ka ga wannan, kai ma ka ce gwamnatin tarayya. Gwamnatin tarayya muna daga Maiduguri, tana daga Abuja, mai yawa ba za ta ji ba. Amma tunda akwai wakilinta a Maiduguri, dole a faɗa. Kuma a nan gurin, wato wani abu wanda yake mai mahimmanci da mutane suke sakaci da shi, ko da mutum bai fito da sunan addini ba, da sunan ƴancin ɗan adam, ina ƙungiyoyin kare ƴancin ɗan adam? Akwai keta alfalmar ɗan adam, irin a tsare mace da namiji a wuri guda a inda ba sa iya numfashi, ko maza zalla a gaban ɗan uwanka in bawali ya kama ka, haka za ka yi a tsaye a gaban ɗan uwanka, za ka yi bayan gida, kowa na jin zarnin fitsarin ɗan uwansa, yana jin wari, yana jin menene na dattin ɗan uwansa. Akwai cin mutuncin ɗan adam da ya wuce wannan? Duk ina ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya. Kaga alal hakika, wato waɗannan su ne waɗanda alamar tambaya ta farko za ta hau kansu. Mu idan mun faɗa abin a mahanga ta addini, za a ce ai Najeriya ba ƙasa ce da ta ɗauki wani addini guda ɗaya ba, ta ce shi ne addininta. Da haka ba dole ba ne ba, don ka jawo musu aya su ji, ko don ka jawo musu hadisi su ji, to yi musu magana da abin da za su fahimta. Yaran da shi suka mayar abin da suke bauta da shi, ƴancin ɗan adam. Ina ƴancin ɗan adam gudun? Ai cin mutuncin ɗan adam ne wannan. Cin mutuncin ɗan adam ne wannan. Kuma ya kamata irin wannan ƙungiyoyi su fito fili, su yi maganganu a jaridu, su je su kai ziyara gidajen kurkuku irin yadda muke kaiwa, su kai ziyara wuraren 'yan sanda, su kai ziyara wuraren tsare jama'a, su kai ziyara asibitoci, su ga yadda mutane suke galabaita su wahala. Ina kululuwar 'yancin ɗan adam? Ya zama zane akan ruwa, ba ya da wani tasiri. Duk ƙungiyoyin ba su da wani amfani kenan. Idan yin san ɗan adam ɗin da za su bai wa kariya shi ne fitsararren ɗan adam. Duk ɗan adam ɗin da ya keta dokar Ubangiji, ya faɗi bagar magana ga manzon Allah a cikin jarida ko wani abu, aka ce ba haka ba, sai ƙungiyoyin 'yancin ɗan adam su zo su kare shi, cewa ai yana da 'yancin faɗin albarkacin bakinsa. Ga wani can baya da 'yancin ya yi fitsari? Kun tsaya kuna kare wani waya a bashi 'yancin albarkacin bakinsa? Ba yana da bakin ba, yana yawo yana ci yana sha? Ga wani can da bakin ba abin da zai ci. Ba ya da 'yancin ya yi bauli, ba ya da 'yancin ya yi hamma, ba ya da 'yancin ya saƙi numfashi don su maganganu na shirme, na rashin hankali, waɗanda ke nuna mutum ba ya da itizani. Allah ya tsare mu. Amma hakikanin gaskiya wannan kan keta alfarmar bil'adama ce, irin yadda ake tsare mutane a sal a wulakance, muna fatan duk wanda yake da ruwa da saki wajen ya ga ya gyara abun to yayi, wanda kuma duk bai yi ba alhalin yana da ikon yi, to zai zama abin tambaya gaban Allah ranar tashin kiyama. Duniya takaitaccen wuri ne, ba wani wuri ne na dawwama ba, lahira ita ce dawwamman waje. Wannan yana cewa mutum ne ya saki mace saki uku, sai bayan ya sake ta sai je ya haɗa baki da wani akan ya aure ta, in an sake ta kuma ta dawo wajensa, wannan bai halatta ba. Kuma idan mutum ya saki mace saki uku a lokuta daban-daban, kuma ya je ya haɗa baki da wani da ya aure ta, kuma idan ya aure ta ya sako ta don ta koma wajen na farko ɗin, to shi wannan wanda ya aure ta na biyun ya zama al-muhallil. Shi kuma mijin farko ɗin wanda za a halatta masa ita da dawo wajensa ya zama al-muhallalu lahu. Manzon Allah kuma ya ce la'anallahu al-muhallila wal muhallala lahu. Allah ya tsine wa mai kokarin halattawa wani matarsa, Allah ya tsine wa wanda ya haɗa baki da wani don ya halatta masa matarsa. Duka su biyun sun zama tsinannu a wajen Allah, wannan bai halatta ba. Amma idan ita matar ce, miji ya sake ta saki uku a lokuta daban-daban, sai ta je ta yi aure da nufin idan mijin wancan ya sake ta za ta dawo wajen wannan na farko, auren kashe wuta kenan, ta je ta yi auren kashe wuta, kila ta haɗa baki da shi ta ce da Allah ka aure ni mana, idan muka yi amarcin dare ɗaya washe gari ka bada takardata. Ina fata kuna fahimta. Ya je ya aure ta, aka bi ka'idojin aure da shaidu da sadaki da siga da komai, ya bayar ya aure ta, aka yi amarcin dare ɗaya ya sake ta, ya halatta ta koma wajen na farko. Dan abinda shari'a ta haramta shine haɗin bakin mijin farko da miji na biyu, amma haɗin bakin matar da ita da mijin da zai aure ta na wannan na biyu, shari'a ba ta yi magana akai ba, ta yi shiru ne akai. To kuma akwai bambanci tsakanin guda biyun, dan yanzu shi wannan wanda ya aure ta ai sai ya ga dama zai saki, ba ita ce ba ta ce aure ni washe gari kuma ka sake ni, in washe gari ce ta ce ba an takarda ta ce ba zan bayar ba, auren ya mutu ko yana nan? Ba ta saku ba kenan, har sai lokacin da ya saki. Saboda haka shari'a ta yi magana akan haɗin bakin mijin farko da na biyu, amma ba ta yi magana akan haɗin bakin matar ba. Ko matar ba tare ta haɗa baki da mijin ba, ta je ta auri wani, bayan an kwana ɗaya biyu kawai sai ta yi tayar da fitina, ta yi ta yi masa abubuwa na ban haushi da takaici har da ya gaji ce ga takardarki. Kaga a nan gurin ma dai duk bai shafi al-muhallil wal-muhallal lahu ba. Amma lallai wanda haɗin baki aka yi tsakanin mijin farko da na biyu, wannan shine wanda kai tsaye hadisi zai kai gare shi. Amma wannan na biyu hadisin baya magana a kansa, ya yi shiru a kansa. Don haka in akwai wani abu sai dai a ce ita matar ta cutar da mijin don ta yaudare shi da nufin za ta zauna ashe ba zama za ta yi ba bayan kwana biyu ta tare da hankalinsa. Ina fata an fahimta. Sai dai kuma shi wancan ya shiga wani babi na daban. Misali idan haɗa baki suka yi cewa ka aure ni amma bayan kwana ɗaya ko biyu za ka sake ni don in koma wajina na farko, ya ce ya yadda, to kaga idan an faɗi wannan a wajen ɗauren auren to kuma ya zama nikahul mutu'a kenan. Sai dai musashi a wannan layi. Shi kuma nikahul mutu'a dama a lokacin ɗaura auren ake yin wa'adi cewa an ɗaura wannan aure ne, amma nan da sati ɗaya shi kenan ya ƙare, an yi masa iyaka temporary marriage ne. Wannan haramun ne, haramun ne. Manzon Allah ya haramta shi a shekarar buɗe Makka, ya ce huwa haramun huwa haramun huwa haramun ila yawmul qiyamati. Ina fatan mun fahimta. Ya ce lokacin fitar da zakata ya yi, ina shirin cire zakka kuma sai gashi saura wata ɗaya Ramadan ya zo, to ya halatta in ɗan jinkirta in bari a je cikin Ramadan sai in taimakawa masu ƙaramin ƙarfi da wannan zakar? Shi mai ƙaramin ƙarfi idan ka ce za ka yi masa jinkiri zai yadda? Haƙƙinsa ne, ka ba shi kayansa mana. Yaya ga haƙƙina ya wajaba tun lokacin Rajab ko Sha'ban ka ce wai in bari sai Ramadan? Ba ka da wata hujja wajen yin haka, ka ba shi kayansa. Wannan idan kana son ka taimakawa bayin Allah da Ramadan, to sai ka yi sadaka ta yau da gobe ta nafila ba ta zakka ba. Amma kuskure ne abinda waɗansu masu hali ko masu dukiya suke yi, na gashi lokacin zakka ya yi cikin Rajab ko cikin Juma'a da Sani, amma a madadin ya fitar da zakatun lokacin sai ya bari sai Ramadan ya zo. ko zakka ta yi tun Sha'ban sai bari sai Ramadan ya zo, wannan kuskure ne ba daidai bane ba. Ubangiji ce fastabiqul khairat, ku yi rigingeniya wajen aikin alkhairi, kuma yace wasari'u ila maghfirati min rabbikum, ku yi hanzari da gaggawa zuwa ga neman gafarar ubangijinku. Neman gafara ko ana yin shi ne ta hanyar sauke wajibi da nisantar kaba'ir dhunub, wannan da ta hanyar haka ake neman gafara. To abi ya zama wajibi akan ka, dan me zaka yi jinkirin sa? Bai halatta kai jinkirin sa ba. Akwai kuma waɗansu mawadatan da suke ware kuɗin zakka sai su yi ƙashin su bayar ga talaka. To idan azumi ya zo sai su ɗauki mai ƙosai da mai koko su sai buhunan gero da kuɗin talakawa na zakka, sai a rinƙa yin kunu da ƙosai ana kaiwa masallatai da bakin tituna. Shi ma wannan zakkar ka ba ta yi ba, don su talakawa ba wannan suka ce ka ba su ba, ba su kuɗinsu a hannu. Ganin damar su ne su ci ƙosai, ganin damar su ne su ci tsire, ganin damar su ne su ci kilishi, in sun na gada ma su ci balangu. Amma me yake kawai sai ka zo kana ba su gogo da ƙosai kullum ba canji. Duk wanda ya yi zakka a haka shi ma zakkarsa ba ta yi ba. Wannan sadakar yau da gobe ita ce za ka ware, tunda manzo Allah ce dukkan wanda ya tanadi abincin buɗe baki ga mai azumi, komin yawan mutanen yana da adadin ladansu. Lada yawan adadin mutanen da ya bayar abincin buɗe baki ba tare da an tauye ladan azuminsu ba. In ka tanadi abincin buɗe baki ga mutum goma, kana da ladan azumi na mutum goma, ba wai nasu za a ɗauka a baka ba, a kidayar za a yi kai ma a baka naka, su kuma nasu daban. In ka sayar da mutum 20 haka, in ka ci kaga wannan daban yake. Ba da kuɗin zakka ake yin wannan ba, ba a yin wannan da kuɗin zakka. Kuɗin zakka idan kuɗi ne za ka biya wanda ya cancanta kuɗin, shi yaje abin da ya ga dama da kuɗinsa. Idan kayan noma ne sai ka bashi kayan noma, shi yaje abin da ya ga dama da kuɗinsa. In ka bashi kayan noma, ganin damansa ne ya dafa abincin gidansa, ganin damansa ne ya sayar, ganin damansa ne ya kyauta, ganin damansa ne ya duk abin da zai yi. Amma kai dai wannan abin shi aka wajibta maka, kuma shi zaka bayar. Dan haka ba daidai bane ba abinda attajirai suke yi, su ware kuɗin zakka suna yi wa mutane koko da ƙosai da shi. Duk wanda ya haka zakkarsa ba ta yi ba. Sannan ba daidai bane da waɗansu kuma suke ware kuɗin zakka, su kuma sai su biya wa yaran gidansu kuɗin umara. Je kai umara, kana ganin Allah ya maka gata, kuma kuɗin zakka ne. Ina fata an fahimta. Ka bashi shi ka ce ga zakkarka, amma ya isa ka je umara. In za ka je, ka je. Ga zakkarka, amma ya isa ka je aikin hajji. In za ka je, to shi ka bashi shi kuma ya duba ya gani. Don da dai aikin hajjin nan ayyul munistafa'a ne. Shi kuma ka bashi lokacin da ka bashi kuɗin kujerar Makka, a lokacin katangar gidansa tana kwance, iska ya yace rufin gidansa, ina maganar Safa da Marwa? Ai wannan shine da zai zo ta yadda katangar gidansa ya zo ya mai da rufin kwanan gidansa. To amma ka ware kuɗin zakka, sai ka zo ka biya wa mutum kujerar aikin hajji, ka biya masa umara, ka tabbatar zakkarka ba ta yi ba. Kuɗin zaka bashi, dan me kake gashin ka bayar da kuɗin ne? Me yasa? Mutum ne je aikin haji ko umara da kuɗi waɗanda suke ba na halal ba, ta hanyar haramun ya same su, ya aikin hajinsa ko umararsa ya yi. Akwai malaman da suke ganin za a ba shi ladan aikin hajinsa da umararsa daban, kuma za a kama shi da zunubin kuɗi na haram kuma daban. Amma akwai malaman da suke ganin cewa a'a, matuƙar ibada maliya ce, ba ibada badaniya ba, sai kai ta da dukiya wadda take ta haramun. To wannan ibadar ba ta zama karɓaɓɓiya ba, tunda manzo Allah ya ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Umumin wannan hadisin waɗansu malamai na kafa hujja da shi. Sannan kuma akwai wani hadisin daban, ba zan iya tuno shi ba, amma yana ma'anarsa shine wanda duk ya je aikin haji da dukiya wadda take ta haramun, Ubangiji ta'ala ba zai ansa masa. Ko ya ce labbaik Allahumma labbaik, ba za a ansa masa, Ubangiji ba zai ansa masa ba. Dan haka kaga kenan sai mutum ya hatara lokacin da zai je ya nemi dukiya wadda take ta halal, kare je da dukiya ta haramun. Wannan kuma ya ce shi ne yake tafiya akan mashin ɗinsa don a caɓa ne shi, sai suka yi karo da wani soja shi ma akan mashin, sai sojan ya mutu. To ƙarshe sai aka kai shi kotu, sai alƙali ya ce ya biya tara ta naira 6,000 ko kuma ya je shekara 3. To shi ko ba ya da kuɗi, da haka yanzu dai sai aka kai shi prison a nan Maiduguri, zai yi tsawon shekara 3, ko wace shekara 1,200 kenan. Ka ji nan Allah wani irin hukunci. Wai yace saboda haka yanzu na rubuto wannan takarda zuwa ga wannan masallaci mai albarka, kun saba da shekara kuka kai ziyara kuma ku yanto waɗanda suke tara ce a kansu, da Allah ku zo ku yante ni. Bai sa sunansa ba, amma dai ya rubuta cewa yana neo prison ne a nan cikin Maiduguri. shi yanzu ne da ya kamata ka yi tambayar matsalarka na kayan kisan kai to shi kenan tunda ka san shi malamin da ni daga baya a tattauna amma dai da ya kamata ya tattauna yanzu ba za mu iya sanin a karan da suka yi waye baya da gaskiya ba sojan ne baya da gaskiya ko da a taba ne baya da gaskiya wa aka bi tsammanin gaskiya da kiyaye doka a wajensa soja ko da a taba wallahu alam to kaga anan guri yan sanda ne za su yi aikin su tunda ya kamata su auna wajen su kalla su bayar da rahoto wanda akan su za a gina hukunci akai ala kulli hadin dai na tabbatar kwamitin masallaci sun ji matsalar ka kuma za su duba akai su ga menene abin da za su iya wanda shine daidai wanda yace a tafsirin da ya wuce kai magana cewa idan mutum ma ya rubuto cikin harshen larabci kai ta rubuto dan su kalmomin da mun hadu da kai da na gyara maka su amma dai mun hadu da tana maka menene kai bayani akan cewa mutumin da ma da ya tafi ba a san inda yake ba an ce matarsa za ta jira tsawon shekara hudu daga baya kuma sannan sai ta yi ta kaba idan ta yi ta kaba sannan kuma sai a daura mata aure to an ce idan mijinta na farko ya dawo za ta koma wajen sa to shi miji na biyu sadakinsa fa sadakinsa ba ya sadar da ita kwanciyar aure ba cikin ta ce sadakinta idan aka shafa fatiha ma'ana aka yi siga na tabbatarwa da mace rabin sadaki da zaran an samu saduwar aure fa sadaki ya tafi gaba daya fa mastamta'atun bihi minhunna fa atuhunna ujurahunna fariida sadar aure fa ga ta farko kuma sai ce kuma a dawo masa da sadakinta mai kenan aka yi kenan kuma ban ji ba ƴaƴansu sunansu na halal ƴaƴan halal ne a'a wannan nabiyin su ne ƴaƴansa ne tunda gidansa ta haihu manzo Allah ce ayace alwaladu lil firash walil akhir al hajar ma'ana mijinta na farko ya tafi shekara hudu ta jira shi bai zo ba ta yi masa idda ta kaba wato wata hudu da kwana goma daga baya ta daura aure da wani sai ta haihu wannan ƴaƴan mijin na biyu ne ina fata an fahimta saboda haka ƴaƴanta kuma ƴaƴa ne na halal tunda ta hanyar aure aka haife su kenan to waɗannan su ne abin da za mu iya ansawa cikin tambayoyi jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 121 kamar yadda na faɗa yau kuma za mu tashi ta 122 mai Allah ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
wannan aya malaman tafsiri sun yi sabani akan ta dangane da fassararta akwai maganganu da dama amma maganganu guda biyu su ne mafiya shahara dukkan maganar da ba wannan ba ta iya zama reshe na daya daga cikin waɗannan maganganu guda biyu maganar farko waɗanda suka ce wannan aya tana magana ne akan as-saraya jam'i ne na kalmar sariya duk ita ce runduna ta yaki wadda annabi baya cikinta wadda tura waɗansu yayi su je su dawo to irin wannan rundunar ita ce ake kira saraya in suna da yawa in ɗaya ce sariya suka ce ayar da ta gabata a baya ma kana li ahli almadinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu 'an rasulillah wala yarghabu bi anfusihim an nafsihi wadda muka karanta a jiya tana magana akan runduna wadda annabi yake shugabantar ta aka ce bai dace ba ga mazauna Madina bai dace ba ga waɗanda suke ƙauyukan dake kusa da Madina a ce ga annabi ya fita cikin yaki shine amir shine komandan yaki su kuma sun zauna a gida to wannan kenan idan annabi ya fita dan a tafi yaki to wajibi ne kowa da kowa ya bi shi a tafi in ba waɗanda suke ahlul azari ba waɗanda annabi ya ba su hanzarin sa iya zama irin wanda muka yi bayanin su a darasin jiya ko darasin shekaran jiya ko darasin da yake kafin shekaran jiya to irin waɗannan su sa iya zama amma sariya karama wadda za ta tafi to wannan ba za a ce kowa ya tafi ba shi yasa suka ce ayar da suke wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffa abinda take nufi bai dace ba ga mummunai su ce za su fita tabi dukkan wata karamar runduna da annabi baya ciki kafatan gaba dayan su ya kamata in wasu sun shiga rundunar waɗansu su zauna a gida tare da annabi. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Inama a ce nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa, wani kaso a cikin kowane adadi na mutane su suka fita cikin wannan karama ta runduna, sauran kuma su zauna tare da annabi a gida. Liyatafaqahu fid din, dan su koyi addini a wurin annabi, dan duk abin da zai fito daga bakinsa ilimi ne. Abinda duk ya ce, abinda duk ya aikata, sunna ce ko kauliya ko fi'iliya, abinda duk aka yi a gabansa sunna ce taqaririyya, ashe ilimi ne zama tare da shi. Idan suka tafi gaba daya cikin kananan rundunonin yaki da ake turawa dan neman shahada, dan neman falala, to karshe sai annabi ya zauna a gida, babu waɗansu da za su kewaye shi su rinka har da ce me yake cewa, me yake aikatawa, wanda wannan abin da yake ko ya aikata shine addini, shine fassara mai rai, mai kafafu da take tafiya da kafarta na ayoyin Alkur'ani, wato da Allah madaukakin sarki ya saukar a kansa. Ashe ayar take cewa ma kanal mu'minun, da bai dace ba ga mummunai liyanfiru, su fita gaba daya cikin kananan rundunoni as-saraya dan neman shahada, bai dace sai haka ba, kafatan a ce gaba ɗayan su. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, inama ati a cikin kowane taro na mutane a ce kowace unguwa a samu wakili mutum goma su shiga cikin wannan karamar runduna, kowane ƙauye mutum hudu mutum biyar a hada wannan runduna da su. Shine inama ati a samu wata ta'ifa nafara su fita su zabura su tafi wajen yaki, sauran su zauna a gida, su wannan wanda suka zauna tare da annabi liyatafaqahu fid din, dan su koyi addini, su fahimci addini. Waliyunziru qaumahum, kuma domin su gargadi mutanen su, idza raja'u ilaihim, idan sun dawo daga wannan yaki na karamar runduna, sai su gargade su da bakwanan annabi ya ce kaza, da bakwanan annabi ya aikata kaza, da bakwanan an aikata kaza a gaban annabi bai hana ba, su tabbatar musu sunnonin da aka yi ba sa nan, hukunce hukunce na addini. Liyunziru qaumahum, domin su gargadi mutanen su, idza raja'u ilaihim, idan sun dawo gida wurin su, la'allahum yahzarun, ko sa daina abinda suke yi na kurakurai ko na ayyukan sabo ko na abinda bai dace ba. Wannan ita ce fassara ta farko. Malaman da suka ce wannan ita ce fassara da tafi dacewa, suka ce don wannan ne zai alakanta abinda ya gabata na ayoyin da ita wannan aya. Wannan aya tana magana kan babban runduna, ma kana li ahli almadinati wa man hawlahum min al'arabi an yatakhallafu an rasulillah. Wannan kuma tana magana akan hukuncin mai kananan rundunoni. Babban runduna da annabi ke ciki dole sai kowa ya fita, amma karamar runduna da annabi baya ciki ya kamata kowace unguwa ta bada wakilci, kowane ƙauye su bada wakilci, amma ba su duka za su fita ba. A'a, a samu wanda za su zauna tare da annabi a gida, dan duk abin da zai faɗa addini ne su rike, in wancan sun dawo su kuma sai su faɗa musu. Ina jin wannan ma'anar kasu. Ma'ana ta biyu, malaman da suka ce ayar bata magana akan jihadi, tana magana ne akan neman ilimi. Tana magana akan neman ilimi, to amma kuma sai ta nuna neman ilimi iri biyu ne. Akwai neman ilimi da zaka san fardu ain, fardu ain ka san menene wajibi akan ka, ka kudurce a zuciya na aqida, wajibi akan ka na sallah, wajibi akan ka na zakka, na azumi, na aikin haji. Sanin wannan fardu ainin ne akan kowa da kowa. Abinda ya doro akan haka, wannan fardun Allah kifaya ne, wato fadada ilimi, wato wannan fardun adal kifaya ne, dole a cikin mu a samu waɗanda suka fada da ilimi. Amma sanin wani mataki na ilimi da za a kori jahilci, wannan fardu ainin ne akan kowa da kowa. Ashe ba lalle ne kowa ya zama wani gawurtaccen malami, muhaddisi, masanin hadisi, mufassiri, malamin tafsiri, a'a, faqihi, wane ne, ba kowa ne zai samu wannan ba. In aka ce ya zama wajibi akan kowa ya zama haka, ma'ana a dinnan masallacin kowa sai ya zama haka kenan, ba kuma kowa ne ke da wannan istifa'a din ba, ba kowa ke da ikon ba, ba kowa ke da kwakwalwar da za ta iya ɗaukan wannan ba, ko zuciyar da za ta zama taska wadda zai haɗiɗiye sauran dangin ilimi da za su mayar da shi malami ba, ba kowa ke da wannan ba. Ina fata an fahimta. Amma dole ne a cikin mu a samu wanda za su yi wannan. A gari irin Maiduguri a samu wani adadi masana Alkur'ani, yawan su ya kai su gamsar da sauran na iya koya a wajensu. Masana hadisi da za su gamsar da sauran su koya a wajensu. Masana tafsiri, masana fiqhu, masana lugha, wanda sun isa su gamsar da sauran su koya a wajensu. Haka a Kano, haka a Kaduna, haka a Sokoto, haka a Daura, haka a Katsina, haka a ko'ina. A samu wani adadin da sa iya wadatar da sauran, shine ma'anan alfardu alkifaya. Dan dole a samu gamsarwa, wadatarwa. Idan an samu adadi wanda bai kai ya wadatar da garin ba, to ragowar sun yi sabo har sai lokacin da aka sake ciccibo waɗansu aka hada da wancan adadin ya kai zai iya gamsar da garin gaba ɗaya. Ina fata an fahimta. To kenan wannan aya tana magana akan ilimi a matakin sa na fardun alal kifaya, ba a matakin sa na fardu ainin ba. Ubangiji yace wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffa, bai dace ba ga mummune su ce kowa zai bazama mai tafi neman ilimi. Kowa sai ya zama muhaddisin Qur'ani, kowa sai ya zama muhaddisi, kowa sai ya zama faqihi, kowa sai ya zama komai cikin ilimi, ba za su iya wannan ba. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, ina ma a ce a kowane adadi na mutane a samu ta'ifa wani kaso, liyatafaqahu, su za su fita neman ilimi don su je su koyo, liyatafaqahu fid-din, su koyi fiqhun addini, waliyunziru qaumahum, dan idan sun dawo garin su su gargadi mutanen su idza rajau ilaihim, wato idan sun dawo gare su la'allahum yahzarun. Kaga sai ayar take nuna a nan garin idan muna da masani a babin qira'at dole mu bashi wani adadi na mutane ya koya musu ilmul qira'at, adadin da ya iya wadatar da sauran. Idan muna da masani a babin hadisi dole mu bashi wani adadi na mutane ya koyar da su dan a samu adadin da zai iya gamsar da sauran. Idan babu a nan garin dole mu ƴan nan garin mu tura wani ya je ya koyo ilimin hadisi, wani ya koyo ilmul qira'at, wani ya koyo fiqhu, wani ya koyo lugha, wani takhassusin sa tafsiri, wani takhassusin sa usulul fiqhi, dan idan sun zo sai sauran su koya a wajen su. Amma a ce su duka kowa ya rufe kasuwa, mai aikin gwamnati ya daina, mai aikin likita ya daina, injiniya ya daina, kowa ya daina, kowa ya tafi kiskadi sai ya haddace Qur'ani. Allah ce ba haka bane ba, yadda za a yi kowa ya je ya haddace Qur'ani. Eh, wane ya haddace, wane ya haddace, wane kuma yana da tilawar izu biyu, ta wadatar. Injiniya mai tilawar izu biyu, injiniya mai izu hudu, mai izu bakwai, mai izu goma, ya wadatar. Lauya gogagge wanda zai tsaya ya kare ƴan uwansa musulmai idan za a zalunce su, ga tilawarsa ta izu 20, izu 30, ya wadatar. Ba ce sai ya haddace gaba ɗaya ba. Idan ka ce shi hafizin sai ya zama lauya, ya zai ya zama. In ka ce shi lauyan sai ya zama hafizi, ya za a iya zama. In ka ce injiniyan sai ya zama hafizi, ya za a iya zama. In ka ce kuma hafizin ya zama injiniya, ya za a iya zama. A iya samun wani Allah ya masa baiwa. Ga shi likita ƙwararre, medical doctor, sannan hafizin Qur'ani. Wannan ɗaiɗaiku ne, zakka ce ɗaya cikin dubu. Ko ba haka ba? Ka samu wani ƙwararren injiniya ya haddace Alƙur'ani, ka samu wata ƙwararriyar likita gynec doctor wadda za ta duba mata musulmai a asibiti ta haddace Alƙur'ani, ko tana da izu 30 ko tana da izu 40, wannan a iya samu, ba a ce an kore ba. Amma ba za ka wajabtawa ba kowa sai ya zama haka, shi ne ayar take magana a kai. Lallai a samu ta'ifa liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Kaga wannan su sun dauki ayar cewa ka ba kan jihadi suke magana ba, ayar tana magana akan neman ilimi ne. To kuma yana daga cikin mu'jizar Alqur'ani. Da muka yi mata fasara farko kowa ya ji na'am, eh tayi. Da aka yi ta biyu ma kowa ya ce na'am, na'am, eh tayi. To mu'jizar Alqur'ani ke. Saboda fasara farkon daidai ce, ba kuskure bane ba. Fasara ta biyu din ita ma daidai ce, ba kuskure bace ba. Kowace akwai wani adadi na sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina akanta. Kuma ba tun karo suke da juna ba. Fita jihadi baya cin karo da neman ilimi, neman ilimi baya cin karo da fita jihadi. Da haka ayar in ka dauke ta anan ta zabarar akan a tafi jihadi, in ka dauke ta anan ta zabarar akan a tafi neman ilimi, shine abinda Allah ya ce inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, yana shiryarwa zuwa ga hanya mafi miƙuwa. Yajma'u bainad dunya wal akhirah, yana hada tsakanin duniya da lahira. Yuwazi bainal huquqi wal wajibat, yana kwatantawa tsakanin wajibin da ke kanka da nauye-nauyen da ke kanka da haƙƙin da kuma kai za a baka. Wannan shine musulunci, kuma shine Alƙur'ani, kuma shine sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Aya ta gaba.
Ya ayyuhalladhina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffari walyajidu fikum ghilzah وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.
Malamai sun yi sabani dangane da sababin zuwa yakin Tabuka. Wadansu malaman suka ce sababin zuwa yakin Tabuka, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya samu labarin daular Rumawa suna hada sojoji a kasar Sham, domin akwai tsirarin Larabawa da suka karbi addinin Kiristanci. Akwai daula ta Gasasina, wato daular Gasasina tana muwalati, tana kawance da daular Rumawa, saboda Larabawa ne su Kirista, sai suka hada kai da daular Kiristanci ta Rumawa. To sai sarkin Rumawa yake kokari ya tara karfin yaki a cikin kasashe, cikin kasashen Larabawa, don yayi amfani da sojojinsa na wannan wurin masu biyayya gare shi wajen yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To da manzon Allah ya ji labari shine sai hadarin dana cewa tun kafin su farga, tun kafin su kammala shirin su, bari mu fara kai musu hari kafin su shirya. Waɗansu malamai suka ce wannan shine sababin yaki. Wannan haka galibin malamai marubuta sira suka rubuta, su Imam al-Waqidi, su Muhammad ibn Ishaq sahibu siyar, su al-Imam ibn Sa'ad a cikin littafin At-Tabaqat. Waɗansu daga cikin malaman kuma na sira suka ce a'a, sababin fita yakin Tabuk shine lokacin da aka yi fatahu Makka, aka je aka yi ghazwatu Hunain, aka je aka dawo gida, bayan an dawo gida da watanni shida ko na a makamancin haka, sai Yahudawa suke so su tsokane Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wato su sa ya fita daga Madina ya bar musu Madina. Sai suka ce da shi, yo ai yakin da kai kaga kana cin nasara, kar wannan ya ruɗe ka, dan ka yaki da mutan Makka Larabawa ƴan uwanka, ka yaki da mutanen Hunain su ma Larabawa ne, ka yaki da mutanen ina ne sun saba da yaki na Sahara, yakin da babu ci gaba, in ba tsoro ba ka ce kai Annabi ne da ake karfafa ka daga bangaren Ubangiji, je kai faɗa da Rumawa mana. Wato hikimar su faɗa haka, sai Annabi ya zuciya ya fashi rundunarsa, sai su tafi shi kuma sai ya bar musu Madina. Akwai malaman sai da suka ce wannan shine sababin yakin. Akan haka ne ma aka saukar da ayar wa in kadu la yastafizunaka min al-ard li yukhrijuka minha wa idhan la yalbasuna khilafaka illa qalila sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila cikin suratul Isra'il. Amma wannan zance ne mai rauni, domin wannan aya da muka karanta yanzu ko shakka babu tana magana ne akan mutanen Makka, ana magana akan al-ard, ita ce ardu Makka, amma ba magana ake akan mutanen Madina ba. Sai zance na uku wanda shi al-Imam Ibn Kathir ya fi karfafawa, ka san Ibn Kathir mai tafsiri ne, masanin tafsiri ne, sannan kuma muhaddisi ne, sannan kuma yana da sira tashi, shi kanshi malami ne na tarihi da sira, da haka yake da littafin al-Bidaya wan Nihaya. To Ibn Kathir mai tafsiri yake cewa a'a, sanadiyar fita yakin Tabuk ita ce wannan aya, ya ayyuhal ladzina amanu, ya waɗanda suka yi imani, qatilul ladzina yalunakum minal kuffari, ku yaki waɗanda suke kusa da ku cikin kafirai, wal yajidu fikum ghilza, su sami tsaurarawa a tattare da ku, su sami kausasawa a tattare da ku, wa'lamu, ku sani cewa annallaha ma'al muttaqin, ubangiji ta'ala yana tare da masu takawa. Al-Imam Ibn Kathir yace wannan aya tana cikin suratul tauba, suratul tauba ita ce karshen abin da ya sauka na alqur'ani, dan haka ana magana da Annabi a daidai lokacin da ya kammala yaki da Larabawa kakaf, ya kammata nasara akan su. Yanzu ya rage wace daula ce wadda take kan boda da kasar musulmi kuma ta kafirci, ita ce daular Rumawa, tunda suna da sansani a kasar Sham, Larabawan Sham suna bin su. Sham din nan kamar inda Lebanon take a yanzu, kamar inda Jordan take, kamar inda Syria take, kamar inda Palestine take, akwai Larabawan da sun kafa daula mai cin gashin kanta, sun sha bamban da Larabawan Makka ko Madina ko Ta'if, su suna kawance da Rumawa. Sai Ubangiji Ta'ala ya karkatar da akalan fadan, tunda an gama da Larabawan cikin Sahara, to a karkata zuwa ga Larabawan Sham wanda suke kusa da daular Rumawa. Ya ayyuhal ladzina amanu qatilul ladzina yalunakum, ku yaki waɗanda suke dab da ku, wato na kusa dai da kusa dai, fal aqrabu fal aqrab, zaka fara yakin mafi kusa, in ka gama da shi sannan mafi kusa, sannan mafi kusa, baya cikin dabarar yaki ka tsallake ga abokin adawa nan, ka je ka ci kilomita 200 wajen wani abokin adawan, yo wannan sai maka illa a gida lokacin kafin ka dawo daga wajen wancan. To amma idan ka fara da wannan, ka fara da mai bi masa har sai ka kai kan wancan, har kilomita 200, har 500, har 1000, sai ka tafi da musulunci zuwa inda zai je. Qatilul ladzina yalunakum min al-kuffari wal yajidu fikum ghilza, su samu kaushi a tattare da ku. Wato ka'idar mummuni mai tausasawa ne shi ga mummune ƴan uwansa, mai kuntatawa ga dukkan wanda ya bijirewa Allah, ya bijirewa manzon Allah. Azillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un alim. Ashiddaa'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, shine ma'anar wal yajidu fikum ghilza, su samu kausasawa tattare da ku. Kar ku dauka babbar daula ce ta fi karfin mutan Makka, ta fi karfin mutanen Madina, ta sha bamban da mutan Ta'if, ta sha bamban da Hawazin. Wa'lamu, ku sani anna allaha ma'al muttaqin, Allah na tare da masu takawa ne, ba suwa suka fi yawa ba. Suwa suka fi takawa, suka fi tsare dokokinsa, to su ne waɗanda nasara ke hannunsu. Duk wanda ya ɗauka cewa musulmi za su ci nasara dan makaminsu ya ci nasauran, ko dan adadin yawansu ya ci nasauran, to ya ma jahilci Allah. Ka'idar Allah ita ce, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma'as sabirin, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim, wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Nasara din daga hannun Allah take. Ana son takawa, ana son tanadi, ana son imani, ana son aqida da tauhidi kwakwara, babu shirka, aiwa akan sunnar da babu bid'a. To wannan shine sinadarin cin nasara bayan tanade-tanade, irin wanda suratul anfal ta ce wa idulahum. To kuma sai a samu tanadi na takawa da imani mai karfi. To walamu anna allaha ma'al muttaqin, ku sani Ubangiji ta'ala yana tare da masu takawa. Sai Allah ce,
wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana, فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون, وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون, أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون.
وبنجيتي وإذا ما أنزلت سورة يعني عندك سوكر دوت سورة سكن القرآن بالجرمة akan ce sura dunkulalliyar ta gaba daya, sura wani kaso nata ko ba dukanta ba, dan na iya karanta wannan aya, ya ayyuhal ladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari walyajidu fikum ghilza, in ce hadhihi suratul tauba, wannan suratul tauba ce, ina nufin wannan aya ce cikin ayoyin suratul tauba. Wa idza ma unzilat suratun, idan an saukar da wata sura cikin alqur'ani, faminhum, cikin munafikai akwai wanda zaka ji ya ce ai manya kulu, akwai wanda zaka ji yana cewa ayyukum zadatu hadhihi imana, cikin kuwa wannan aya ta kara masa imani, ma'ana yana izgili da alqur'ani, yana wulakanta ayar, yo waye kuma cikin kuwa wannan ayar ta kara masa wani imani. Allah madaukaki yace, fa ammal ladzina amanu fa zadatuhum imanan, wadanda suka yi imani sukan ayar ta kara musu imani, ta ratsa su, sun ji, sun yarda da ita, kuma za su yi aiki da ita. Wa hum yastabshirun, suna nan suna masu farin ciki da daɗuwar imaninsu, da ƙaruwar imaninsu, da kuma samar musu wata doka cikin dokoki, wani aiki na ƙara samun lada, suna farin ciki da haka. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, amma waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta, fa zadatuhum rijsan ila rijsihim, sai ayar ta ƙara musu datti akan dattinsu. Mun ce ar-rijs shine annatin, datti ko wari, wato ko kazanta. Wato waɗansu malamai suka ce zadatuhum nifaqan ila nifaqihim, sai ayar ta ƙara musu munafunci, doriya akan munafuncin su na da. Sun ji wata ayar sun yi mata munafunci, yanzu kuma in suka ƙara jin wata suke munafunci, ba ya zama ƙari akan munafuncin jiya ba? Sun ji wata ayar sun kafirce, yanzu kuma sun ji wata sun ƙara kafircewa, ba ya zama ƙari akan kafircin da ba? Zadatuhum rijsan ila rijsihim, ay nifaqan ila nifaqihim, ko kufran ila kufrihim, ko ma'asiyatan ila ma'asiyatihim, duk abin da ka fassara cikin wannan yayi. Dukkan mutumin da dai ayar alqur'ani ba ta habaka imaninsa, to ya tuntubi kansa, lalle yana da siffa cikin siffofin munafikai. Amma dukkan wanda ayar alqur'ani take ƙara masa himma, take ƙara masa kwazo, take ƙara masa taji, to wannan lalle mummuni ne. Amma a karanta ka ce yo me aka ce, yo me aka yi kaza 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 kaza, kamar yadda wani ya rubuto, yaya ake karanta suratul tauba waɗanda suke barci? Ba manzon Allah ya shi aka sukarwa da alqur'ani, amma ya karanta alqur'ani, waɗansu sun ce maza kala anifa hatta idza karzu min indika qala alladhina amina maza qala anifa ulati ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim wa minhum man yastami'u ilayka hatta idza karzu min indika qalu lilladhina utul ilma maza qala anifa, suka ce me mutumin ya faɗa ne dazu, annabi ku suke wa wannan magana, me mutumin ya faɗa dazu, ina fatan kun fahimta. sannan idan mutum yana karanta alqur'ani, ana karatun alqur'ani, shi ake karantawa yayi barci, yayi haramun? Shi ne sai yake karanta sai barci ya dauke shi, yayi haramun? Kaga jahilcin kenan, aljahlu aibun. Ana karantawa wani alqur'ani sai yayi barci, to kaddara kuma shi ne yake karatu suratul tauba cikin qiyamul layli sai barci ya dauke shi, ya zama kafiri, ya zama mushriki, ya zama dagutu, barci ya dauke shi. To sai me? Kila yayi aiki da rana, kila yayi kai kawo zafin rana, wahalhalu, aikin karfi, aikin wahala, ya zo tafsiri barci ya dauke shi, to me ya laifinsa? Ya zo qiyamul layli kuma cikin azumi barci ya dauke shi, amma ka san jahili jahili ne. Me yasa ake karanta suratul tauba wadansu suna barci? Dan ce dalili kake so barcin da ya dauke su. Sun yi aiki sun gaji su baci ma zaune bane ba, ko ba haka ba? Da suka gaji sai bacci ya dauke su. Ba manzon Allah ya samu tabayar Allah ba ta daure igiya a masallaci, saboda idan tana qiyamul layli bacci zai dauke ta sai ta rike idan kanta fadi. Sahabiya ce a lokacin Annabi Qur'anin take karanta ita da kanta, ba wani ya karanta mata ba, bacci ya dauke ta. Annabi ce in bacci ya kama ɗayan ku yana qiyamul layli ya yanke igiyar sa ya kwanta ya je barcin sa. Kaga zahirci kenan. Allah tsare mu, Allah ka ba mu ilimi mai amfani. Ba ammal ladina amanu fazadatum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadatum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Sai aya ta kara musu datti akan dattin su sai su mutu suna kafirai. Allah ce awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn. Shin ba su da masaniyar cewa ba sa gani ga su ana jarraba su fi kulli amin a kowace shekara, marratan wani lokacin su daya, aw marratayn ko su biyu, sun malaya tubuna sannan ba sa tuba, wallahum yazakkarun kuma ba sa daukar izina. Wace irin jarraba? Waɗansu malamai suka ce a kowace shekara za a fita yaki so ɗaya ko so biyu, a shekara ta uku an fita so ɗaya, a shekara ta kaza an fita so biyu, a shekara ta kaza an fita so kaza, amma kuma ba sa fita tare da Annabi su munafikai. Wato yuftanu din kina, ana jarraba su kuma ba sa cin jarraba. Waɗansu malamai suka ce yuftanuna ma'ana ana jarraba su ko da yunwa ko da fari ko da kwalara. Duk waɗannan Allah na jarrabar mutane ne don su daina ayyukan sabo. Sai a jarrabi mutane da yunwa amma sun ƙi su tuba, sai a jarrabe su da kwalara, cutar AIDS, kanjamau, amma duk mutane sun ƙi su tuba. La yatubuna wa lahum yadhakkarun, ba sa tuba sannan ba sa daukar izina. Wanda idan an jarrabi mutum ya kamata ya dauki izina ya tuba zuwa ga Allah. Allah ya ce
wa idza ma unzilat suratun nazara ba'dhum ila ba'dhin hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun.
Wa idza ma unzilat surah, idan an saukar da wata sura wadda ke dauke da umarni ko hani musamman labarin jihadi, nazara ba'dhum ila ba'din, sai sashin su ya kalli sashi. Wato ga wai me ake nufi da wannan ayar? Sai wanda ya kalli wannan, wato alama kai ka yarda, ni ban yarda ba, kai fa ka yarda? Haka suke nazara ba'dhum ila ba'din, sai su kalli juna suna izgili da abin da ake karanta, wai kaji wai kaza. Haka munafikai suke a majalisin Annabi, san Annabi na da juriya sallallahu alaihi wasallam. Sannan idan sun gama wannan sai su kalli juna, hal yarakum min ahadin, shin ana ganin mu ko kuma ba iya fita ba a gamu ba? Hal yarakum min ahadin, akwai wanda yake ganin ku? Akwai wanda suke lura da ku ko ba wanda yake lura da kai? To kai fita can, ni in fita can, kai fita nan, ma'ana su zare jikinsu. An faɗi abin da shi ba su suke jira su ji ba. Sun mansarafu, sannan sai su gudu su bar majalisin Annabi. Allah ce sarafa Allahu qulubahum. Wannan jumla waɗansu malamai suka ce jumla ce du'a'iyya, ma'ana Allah ya ƙara nesanta zukatansu. Tunda su suka nesanta a karan fari bisa ga zaɓi, yanzu kuma Allah na musu addu'a da kansu cewa Allah ƙara nesanta zukatansu. Ko kuma ya zanto jumla ce khabariya, sun mansarafu sai suka juya baya suka tafi, da suka juya baya suka tafi sarafa Allahu qulubahum, sai Allah ya karkatar da zukatansu daga shari'a, ba su ba shari'a kuma, tunda sun bar inda suke. Sarafa Allahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun, saboda su mutane ne ba sa fahimtar abin da Annabi ke karantar da su.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف
لقد جاءكم رسول من انفسكم حقيقه manzo ya zo muku daga kayukanku min anfusikum wadansu malamai suka ce dhamiri ne muwajjahun ilal arab manzo ne daga cikin ku ya ku larabawa wadansu malamai suka ce min anfusikum khitab ne muwajjahun ila quraish ana magana ne da quraishawa ya ku quraishawa manzo ya zo daga cikin ku ko ya ku larabawa an turo manzo min anfusikum daga kayukanku mutun irin ku mai ci da sha yadda kuke ci da sha amma ubangiji ya keɓance shi da keɓantattun al'amura manzanci annabci shugabanci makami na kulla wanda shine makami na kololuwa ko cikin annabawa su biyu suka samu annabi ibrahim wattakaza allahu ibrahima khalila sai manzan allah yace inna allaha takazani khalilan kama takaza ibrahima khalila wannan shine matsayi da manyan martabobi na manzan allah sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma anittu abinda duk zai wahalar da ku baya san shi annabi yana jin tausayinka sama da yadda kake jin tausayin kanka yana jin kanka sama da yadda kake jin kankanka harisun alaikum yana muku wadayen bin dukkan wata hanya ta shiriya bil mu'minina raufur rahim mai tausayi ne da jin kai game da mummunai dan haka baya so mummunai su wahala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadannan ayoyi za a rufe suratul tauba da su ko kuma za a rufe waɗannan maganganu da su na abin da ya shafi labarin yakin tabuka dan a nuna munafikai cewa ba karamin hasara suka tafka ba da basu bi annabi ba don annabi idan ka bi shi zai kai ka shiriya ne in tutai oho ta hatan in dai kun bi shi to za ku shiriya amma su sun ki bin shi kaga ba sa kan shiriya sannan annabi na maka kwadayin alkhairi sannan annabi na ji maka tausayin duk wani abin da kai ci sannan kuma a nan take kuma ana ƙara sanatar da wanda suka yi imani da shi don su ƙara wanda suka yadda da shi don su ƙara ya 'yan uwa musulmi yaƙin tabuka an tafi an je har wurin amma ba a yi yaƙin ba don ana tsammanin za a haɗu da abokanan adawa a wajen manzon Allah ya je ya sansani ya yi kwana 20 yana jiran su ba su zo ba yana da damar bayan kwana biyar ya tafi sa amma don kar a ɗauka matsorici ne ko ya zo yaƙin ne yana Allah ya koma gida ya zo ne don a gwabza don haka ya zauna kwana 20 ya tura 'yan leƙen asiri a nan a binciko a turo duk abokanan adawa sun gudu waɗanda ake jin tsammanin za su yi ƙawance da su aka tura wata ƙaramar runduna ta je wani ƙauye daumatul jandal aka kama sarkin garin aka zo da shi gaban annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi masa musalaha idan an kashe shi ma me za a amfana da shi a yi sulhu da shi ya zauna cikin addininsa amma dai ba za a haɗa kai da shi a yaƙi musulmai ba ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna karfi da izza ta musulunci kwana 20 a wannan wuri akan hanyar tafiya da zaman wajin da dawowa gida malamai suna istinbatin hukunce-hukunce sama da hukunci 20 za su ga hukunci 30 cikin hukunce-hukuncen fiqhu daga cikin su guda ɗaya da zan faɗa shine sallar kasaru manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi kwana 20 a wajen yana sallar kasaru sai wannan ya nuna dan ka zauna kwana 4 ko 5 ko 6 bayan nuna cewa ka daina kasaru dan manzo Allah ya yi kwana 20 ko 19 yana kasaru kamar yadda ruwaya suka ta bamban ko 20 ko bai kai 20 ba a takaice kaga wannan hukunci ne cikin hukunce-hukunce banda wannan akwai hukunce-hukunce manzo Allah ya yi sallah a bayan wani sahabi daga cikin sahabbansa wannan sai nuna cewa ashe tajuzu imamatul mahfuz ma wujud al fadil ashe wanda aka fi shi falala ya iya limanci ko da wanda ya fi shi falalan yana nan manzo Allah ya fi sahabinsa falala amma kuma ya bi shi sallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan kada shehi yace dole kullun shi zai salla wata rana ba sai bi muridi ba shi ma dana sai me manzo Allah ya furta da hukunci hukunci masu tarin yawa ba karatun sirra muke ba ballanta namu ratsa cikin su amma dai babban darussa da ya kamata ku dauka a ciki karfin imanin mummune mutum 30,000 suka fita ga yunwa ga kishirwa ga karancin abinci amma duk suka fita akan haka munafikai kuma sun zauna a gida amma gashi yadda da karfe ubangiji ta'ala ya daukaka addinin musulunci sakamakon wannan tafiyar لقد جاءكم رسول من انفسكم كلمة الرسول نكراني نكرا انهم يقولون للتعظيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا كتاب انا نكراني للتعظيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم اكن يكاو لفظي زمن نكرا للتعظيم رسول ان ودبا منذ wani manzo mai babban matsayi ya zo daga gare ku shine rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim Allah ta'ala
fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu توكلت وهو رب العرش العظيم
فإن تولوا إذن هر wato suka juya baya suka kiyarda da kai suka kin imani da kai tare da cewa kana kira zuwa ga shari'a kana kira zuwa ga rahama kana kira zuwa ga jin kai tare da haka sai mutane suka bijire a da ko a yanzu ko a nan gaba ba su yi imani ba faqul ga abinda zaka ce hasbi Allah ubangiji ya wadace ni ma'ana in kun ki ku taimake ni taimakon Allah ya wadace ni la ilaha illahu ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi alaihi tawakkaltu gare shi kadai na dogara وهو رب الأرش العظيم هما وبنجدي شيني وبنجدي الأرش ميجرما لفظا العظيم دين صفاتي تا الأرش وبنجدي يا صفانتا الأرش دي شوى الأرش العظيم يا صفانتا شي دي شوى الأرش المجيد ذو الأرش المجيد سنن يا صفانتا شي دي شوى الأرش الكريم واتو الكرم دا الأظمة دا المجد دي كن صفوفين دي كن صفوفين الأرش دي شيني مفي جرمان هالتا شيكين هالتون الله كمركم ميدا wani abu zai zo game da magana akan al'arshi a darasin gobe insha Allah ma dora akai abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi yafe mana assalamu alaikum warahmatullahi